بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوم سوء البركة muna masu ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya raya mu zuwa wannan safiya. Allah madaukakin sarki muke roko ya sa mu cika da kyau da imani, kamar yadda dukkaninmu muke sane da cewa muna cikin wasu kwanaki masu falala ƙwarai da gaske, wanda malamai ke tattunatar da mu tare da kwadaitar da mu yawaita ayyukan alkhairi a ciki, saboda yadda Allah yake kaunan ayyuka na alkhairi da ake aikatawa cikin kwanakin nan, sannan su ne ayyuka mafiya falala. Allah ya ba mu ikon aikatawa. Kuma kamar yadda muke tunatarwa, kamar irin rana ita gobe da yake ranar 8 ga watan Zulhijjan nan da muke a ciki, to shine ranar da alhazai suke fara wato hidindimuna na aikin hajji din, ma'ana ranar da ake kira da yawmu tarwiya. To mu kuma a nan, idan Allah madaukakin sarki ya kai mu jibi ranar talata, to shine ranar arafa da ake ta kwadaitar da mu lallai ilalla mu tabbatar da cewa mun azumci wannan rana. Bi ma'ana waɗannan ranaku duk da ake ciki kana iya yin azumi a cikinsu, amma an fi wato nuna muhimmancin yin azumin ranar arafa, ranar da alhazai za su tsayuwan arafa. Da haka duk sai mai kokari, idan kuma Allah ya sa kana da dama, ka azinci ragowan abinda kake da dama na waɗannan kwanaki. Kamar misali, wanda ya wayi gari yau yana iya azumtan yau ko da baka kwana da niyya ba. Azumin nafila mutum na iya ainihin wato kudurta niyyar yin shi, kuma ya ci gaba ko da bayan fitan alfijir. Haka rana kamar gobe da yake Litinin, dama yana daga cikin ranaku da shari'a ta nuna falalan yin azumi a cikinsu. Manzo Allah shi da kanshi yakan raya ranakun Litinin da yin azumi. To kaga kana iya yin yau gobe talata, kaga ta ƙara samun wasu ayyuka masu falala ƙwarai da gaske. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Akwai wani ɗan uwa da yace lalle yana da kyau mu ƙara tunatar da junanmu, mutane su yawaita bayan an kwadaitar da yawaita ayyukan alkhairi, sannan mutane su karanta ko kuma su nisanci saban Allah a cikin kwanakin nan. Babu shakka haka abin yake. Kwanaki da aka yi mana wa'azi, in ba ku manta ba, an tunatar da mu duk sanda Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka wato wani lokaci ko wani wuri ta hanyar bayyana yawaita lada idan mutum ya aikata alkhairi a cikinsu, to kishiyarsu ma fi haka ne. Idan mutum ya aikata zunubi a wannan wuri ko a waɗannan lokutan, haka su ma laifinsu suke girmama. Da haka musamman ƴan uwanmu alhazai da suka je aikin hajji, a yi ƙoƙari a nisanci abubuwa na saɓon Allah. Kamar yadda muka sani, shaiɗanu ba a rasa su a kowane waje. Akwai waɗanda su kuma sun tafi a wurin ibadan aikin hajji ne da shaiɗanci. Za su je su yi ta ƙoƙarin su kawo abubuwa waɗanda suke na saɓo wa mutane, tun daga abubuwan da yake na sha'awan zuciya. Kamar yadda muka sani, dama mafi girma abin da ke kai mutane zuwa ga saɓo shine shubuhat da kuma shahawat. To za su rinka kai wa mutane shubuhoyi na abin da ya shafi addini, aƙida, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma su rinka kai wa mutane abubuwa na sha'awai, ana kai musu abubuwa na damfara ko wasu abubuwa na zalunci ko na abubuwa na fasikanci. To mutuna, kamar yadda muka ji a baya, Allah madaukakin sarki cewa yayi duk wanda ya nufaci wannan ƙasa mai albarka, mai daraja, mai alfarma da nufin saɓon Allah, Allah ya ce za mu ɗanɗana mishi azaba mai raɗaɗi. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi nuriqu min azabin alim, Allah ka tsare ni. To haka mu ma jama'a a cikin waɗannan kwanaki, mutum ya dama saɓon Allah ba a son ka aikata shi, to ka ƙara nisantansu a cikin waɗannan kwanaki. Kada ka zalunci ƴan uwanka. Zaluncin nan abin da ya danganci na wato mu'amala ne ko na harkan kasuwanci ko duk wani abu dai da zai iya kai zuwa ga yin zalunci. Haka ayyuka na fasikanci, a karanta su a bar su a cikin waɗannan kwanaki dangin zinace-zinace luwaɗi kallon abubuwan da suke haramun wanda ya zama ruwan dare a yau wajibi mu nisance su hanyoyi na damfarar mutane musamman yanzu da ake da an yi wato waɗannan abubuwa na online ga sunan kala-kala ana iya yi wa mutane maguɗi da damfara a ciki mutane su ji tsoron Allah su bar waɗannan ayyuka na sabo Allah ka gafarta mana zunubanmu abin da ya rage da muke son mu tunatar da junanmu shine ibadoji masu muhimmanci da suke gaba gare mu na sallar idi da kuma layya daga cikin abin da ya kamata mu sani game da ranar sallah jama'a wanda shine rana na ƙarshe ko ta ƙarshe a cikin waɗannan ayyamul fadila ranar sallah an shar'anta yin wasu jerin ayyuka na ibada daga cikin abubuwan da ake yi a wannan rana kamar yadda muka sani akwai sallar idi to daga cikin sunnan wannan ranar ana son mutum ya wanka wanka na ainihin wato gayu da ado sannan mutum ya fesa turare a jiki sai dai su mata to shari'a da mata ainihin wato kwaɓe su daga sanya turare a jiki sadda za su fita wurin da ainihin wato za su iya cuɗanyu ko su jilma inda mazaje da suke a janib ɗin su suke da haka mata sai a yi ƙoƙari a kiyaye wannan sannan ana so mutum ya sa kayan shi mafiya kyau a wannan rana domin ranar shine ranar babban sallah yawmun nahar yawmu al-hajjul akbar sannan daga cikin abin da ake so ga wanda zai yi layya to ana son ya kama bakin shi daga cin wani abu ko shan wani abu waye ko safiyar wannan rana har sai an sauko daga idi an yanka dabban da an yi wato aka tattala a fara ci daga naman dabba wasu na yin tambaya cewa to idan misali ba su ne za su yi yankan ba fa duk wanda ba zai yi yanka ba wannan dokan babu shi a kan shi sai dai idan misali mai gidanmu ko mahaifinmu zai yi yanka a madadin mutanen gidan shi ko mu mata da ƴaƴa to mu ma an so amma mutum bai yi ba babu komai ina fatan jama'a an gane sannan ana so daga dabban ne ka za ka fara cin wani abu jama'a an gane ko wasu za ka ga suna tashi tsakar dare wai suna yin sahur ba azumi bane ake yi ranar ina fata an gane ibada dai kawai ake son a bautar da mu bayin Allah da haka ba wani abu ne da zaka ce sai ka yi sahur ba ko mutum da ya yi sahur bai ta jin haushi Allah ya sa mu dace a karamin sallah ne kamar yadda aka sani shi ana son kafin a fita sallar a ainihin wato shi da dinai kuma manzo Allah yakan cin sumara to sallar idi jama'a ko kuma idan za a fita gida sunnar fita gida dama tana nan shine a fita da kafan dama a ambaci sunan Allah bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ila akhir al afkar manzo Allah yake duk wanda yayi wannan ambatan Allah har ya je ya dawo babu wani sheidani da zai aini wato cutar da shi har sheidanu za su rinka gaya wa ƴan uwansu cewa duk wanda ya nufi cutar da wannan bawan Allah bai sani da cewa Allah zai halakar da shi domin ya ka iya da wanda Allah ya tsare shi kuma mala'iku suke aini wato gadin shi haka sheidanu za su rinka yi wa junansu tankiya game da wanda ya aini wato ambaci Allah sadda zai fita daga cikin sunnar zuwa a filin idi ana son a je a ƙasa mutum ya tafi yana tafiya yawan tafiyanka yawan ladanka amma idan wurin da mutum zai je wuri ne mai nisan gaske babu laifin in ya hau abin hawa sai dai kuma wannan bai hana wanda zai je a ƙasa fin ka samun lada ba kowane taku ɗaukakan daraja ne kowane taku gafaran zunubai Allah ka sa mu dace sannan ana son mutum ya saba hanya hanyar da ka fi sanda zaka tafi ya zama ka saba shi idan zaka dawo dama kabarbari an riga yi magana tun ɗaya ga wannan wata ake yin kabarbari da haka a ci gaba da raya sunnan waɗannan kabarbari har ranar sallan har lokacin fitar ka sallah yayin da aka je inda za a yi sallar idi dama sallar idi ana yi ne a fili ba a masallaci ba sai in akwai wani uzuri ko lalura kamar misali yanzu da an yi wato damina ya kunno kai idan aka yi wato samu yanayi na saukar ruwan sama to ana iya zuwa sai a yi a cikin babban masallaci wanda ake yin sallolin juma'a a ko wani waje makamancin haka ina fata an gane amma a fili ake yi filin ma wanda yake wato wajen gari bayan an tsallake gidaje sannan idan aka je sai a saurari zuwan liman, ba a kiran sallah, ba a ainihin wato zuwa da minbari, babu laifi idan akwai wasu sakonni a samu wanda zai isar da sakonnin kafin zuwan liman. To sai dai a wannan lokacin ga kai da kake imamu, idan misali ka saba wasu nafila na sallan hantsinka, sai ka yi ne wato isa musallal il, kana iya yin sallah? Ya tabbata kana iya yi, sahabbai sukan yi idan sun kai filin idi. Liman ne baya yi, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isowa yana tayar da sallah ne, da haka liman ba zai yi ba. Amma kai da ba liman ba, ka isa da wuri, lokaci ne da ka saba yin nafila, babu laifi kana iya nikewa kai nafilan ka, ko kai tun kafin ka fito gida, ko kai kana akan a hanya a masallatan hanya, ko wani abu makamanta haka. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suka yin wannan, irin su Anas da makamantansu, kamar yadda malam Abdurrazzaq da Ibnu Abi Shayba suka rawaito a cikin musannaf din su, haka malam Al-Baihaqi a cikin Sunan Al-Kadim. To daga nan, yayin da aka zo sallah, sifar sallah kamar yadda aka sani raka'a biyu ne, ana yin wasu ƙarin kabarbari a raka'o'in sabani yadda aka saba nafilfili a baya. Raka'a farko ana yin ƙarin kabarbari guda bakwai, raka'a na biyu ai kabarbari guda biyar. To idan aka zo kabarbarin, wasu sukan lissafawa da kabbaran harama a raka'a farko, amma aslan kabbaran takbiratul ihram ba shi daga cikin kabarbari guda bakwai inda ake yi. Amma in ka je limamin ku yana hadawa ne da su, ana fatan Allah ya karba, ina fatan an gane. Sannan raka'a ta biyu, kabbara guda biyar banda na dagowa daga ainihin wato raka'a farko zuwa ta biyu, sai ayi wasu guda biyar din. To wannan shine kadai bambancin da yake tsakanin wannan sallah ta idi da sauran salloli da ake yi. Khutuba ana yi ne bayan sallah, ina fata an gane. Daga cikin sunnan waɗannan salloli, liman bayan Fatiha zai karanta suratul a'la, sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta farko, sannan suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya a raka'a ta biyu, ko kuma ya karanta qaf wal qur'anil majid a raka'a ta farko, da kuma suratul qamar a raka'a ta biyu, gwargwadon abin da ya samu. A wannan babban sallah, sallar layya, an so a gaggauta yin sallan a farko-farkon hantsi. Sai yasa alhamdulillah za ku ga wurare da dama da za a gabatar da sallolin, musamman mu a wannan yanki Zariya da kewaye, ya fara daga karfe 7 da kwata zuwa 7 da rabi zuwa karfe 8. Waɗanda za su dade gaya shine 8 da kwata zuwa 8 da rabi. Ina fata an gane. Wannan na daga cikin abin da aka sunnanta, domin a sallami jama'a su je su yanka dabbobinsu kuma su shagaltu da wannan hidima na yini wato sallah. Yayin da aka yini wato ida sallah, shikenan sai liman ya tashi ya khutuba, ya takaita wannan khutuba wajen isarwa da mutane saƙon abinda ainihin wato suke ciki na wannan babban sallah, da kuma hukunce-hukunce na layya da wasu abubuwa makamancin haka. Babu laifi liman ya baiwa mata su ma lokaci na musamman, domin su ma ya musu nasiha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi, in ya gama yi wa maza sai ya je wajen mata su ma ya musu khutuba, sannan ya musu wa'azi, kuma ya kwadaitar da su fi sadaka. Bayan wannan, yayin da aka ida sallah, to babu laifi a gaggaida juna irin gaisuwa da aka saba na murnan sallah, da kuma yin addu'o'i, haka sahabbai suke yi. Wannan sallar idin an shar'anta kowa ya je, maza da mata, manzon Allah musamman ma yake ainihin wato nuna umarnin cewa mata su ma a ranka ya aje da su. Kai har matan da suke jinin al'ada, kun ga dai ba za su yi sallah ba ko? Amma saboda alkhairan da ake so a shaida a wannan ranar, manzon Allah ce su ma duk a tarkata a je da su. Kai wasu matan ma suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ba ta da hijabi fa ya za a yi, gashi kuma an kwadaitar? Annabi ya ce ko na aro ta samu. Da haka mace ce take tare da ainihin wato ƴar uwanta a gida, ita wannan tana da wani extra hijabi, sai ta ara mata. Kaga saboda muhimmancin wato duka aje. Sai dai kamar yadda malamai suke jan hankalinmu a irin wannan yanayi da muke da wato mutane marasa mutunci, da suke kokarin su yi amfani da daman ba kowa a gida ya mana sata, to za a iya yin tsarin da wasu sai su tsaya domin su kula da dukiya da ainihin wato kayayyaki. Allah madaukakin sarki ya kara mana aminci da tsaro a wannan ƙasa tamu. sannan yayin da ainihin wato aka dawo kamar yadda muka ce sai a zo a shagaltu da aikin yanka kamar yadda muka ce ba a yi yanka har sai an yi sallah an dawo duk wanda ya yanka dabban shi kafin a fita sallah to wannan ba layyayi ba kawai ya yanka nama ne wa mutanen gidan shi sunan shi nama na yau da kullun amma ibadan layya to sai an sauko sallah sannan ake yi dabbobin da ake yankawa kamar yadda muka sani dabbobin ni'ima ne wanda ake cewa bahimatul an'am sune a cikin alqur'ani Allah ya lissafa cewa thamaniyata azwaji min adh-dha'ni ithnaini wa min al-ma'zi ithnaini a yanka dangin tumakai sune adh-dha'n da rago da tinkiya sannan kuma daga cikin awakai jajaye da akuya da namijin akuya bunsuru ana iya yanka su kun ga takwas sannan aya ta gaba Allah ya ce wa min al-ibli ithnaini wa min al-baqari ithnaini sannan cikin raƙuma su ma ana yanka dangi biyu namiji da mace raƙumi ko raƙuma haka a shanu namiji ko mace ko sa ko saniya jama'an gane wannan da ke ko a wajen ƙananan bisashe to mutum ɗaya yake iya wakiltan kansa wajen yanka shi a matsayin layya ba a yin tarayya da haka miji da mata ba za su iya yin musharaka ba su ce dukkansu sun yi layya a'a sai dai mutum ɗaya ya yi a cikinsu amma shi mai gida yana iya yankawa a madadin iyalan gidansa har ma in ya zo kamar yadda za mu ji sai ya ce Allahumma hadha li wa li ahli baiti wannan ya tabbata amma wajen manyan bisashe raƙumi ko shanu to ana iya yin tarayya mutum biyu mutum uku mutum hudu mafi yawanci wato a samu mutane bakwai su yi tarayya a kansu ko sa ɗin ko raƙumin wasu na cewa in raƙumi ne ana iya kaiwa goma wannan magana gaskiya babu ainihin wato dalili mai ƙarfi da ya goyi bayan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhum suka ce manzon Allah ya haɗa su wajen yin yanka akan manyan bisashe mutane bakwai wannan shine maximum adadin mutane da ake iya haduwa a yi ainihin wato yanka da haka idan aka zo za a yi yankan kamar yadda aka sani akwai ambaton Allah bismillahi wallahu akbar idan ainihin wato an wakilta ka ne domin mutum yana iya wakilta wani ya mishi yanka ko mace ta wakilta wani namiji ko namiji ya wakilta mace kuma mace ma tana iya yanka da kanta babu laifi akan haka amma kuma dai mutum na iya wakilta wani cewa wani je ka yanka min ragona ko ma ya aika mai da kuɗi cewa siyan min ka yanka min a duk inda kake duk wannan ya halatta jama'an gane wannan da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya yanka dabbobi kusan 70 nasa da na'ini wato waɗanda ya wakilta sannan kuma idan aka zo wajen ambaton to sai ka ambaci wanda kake wakilta in an wakilta ka ne a matsayinka na limamin anguwa ko a matsayinka na babban ɗa a gida da mahaifinku yace ka je ka yayyanka mana sai ka rinka ambaton waɗanda suke da wannan dukiyan ko wannan layyan Allahumma hadha li alhaji awwalu hadha li hajji ya mariya ina fata an fahimta sai ka ambata ka yanka sannan kuma ana ƙarawa da Allahumma taqabbal minni kama taqabbal min abdika ko kuma min rasulika ibrahim an fahimta ko wannan na daga cikin abin da aka iya ƙarawa kamar yadda aka sani yana daga cikin ladabin yanka a fuskantar da dabban ya kalli alƙibla sannan ana kwantar da dabban ne ta ɓarin shi na hagu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi sai ya ɗaura ƙafan shi a kafaɗan dabban na dama kaga kan shi sai ya zo mishi daidai inda zai iya yanka da hannunsa na dama jama'an gane wannan da ke ko amma idan raƙumi ne to shi raƙumi ana ainihin wato sokewa ne da haka a tsaye a kan ƙafafu guda uku a ɗaure ɗaya na hagu sannan a ainihin wato ambaci sunan Allah a soke idan aka yi sai a yanki wanda za a fara ci a ciki sannan ba a ainihin wato siyar da komai na jikin ainihin wato dabban da aka yanka na layya idan fiɗa za ku yi ku cire fatar to ba za ka ce bari in je in siyar da fatar in rage asara ba a'a yanzu ma kai asara ina fata an gane da haka sai dai duka a yi ibada da shi kamar yadda ake sarrafa naman wajen wato hidiman sallah sannan a yi sadaka sannan kuma a yi kyauta wannan shine ɗayan abu uku da ake so a yi da ainihin wato naman ka samar da wanda za a yi hidima da bikin sallah a gidanku, sannan a baiwa mabukata talakawa sadaka a ciki waɗanda ba su samu ikon yin yankan ba. Sannan kuma ƴan uwa da abokan arziki da makwabta, ko da mutum ya yanka ana iya mishi na kyauta, irin an zo a zauna za a ci abincin sallah sai a ɗibo daga ciki a matsayin ainihin wato kyauta. Na ji wani malami ba Sokoto yana yi wa mutanen arewa gori cewa ba inda suka kai Sokoto ko, to ko mu ma za mu kwatanta ne wannan karan, a ga ana ta yanka ana ta kyauta. Allah ya ƙara mu Sokotawa albarka. Lallai an shaide su da wannan al'amarin ko, daga sunan har mutanen Niger suna da ainihin wato ba da muhimmanci wajen yin layya. Allah Ubangiji ya karɓa mana da su baki ɗaya. Almuhim a sanya dai takwa, kamar yadda Qur'ani yake lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha, so a sanya takwa a yi don Allah, Allah ya karɓa mana. Daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci a sani shine babu laifi ana iya yin ajiyar naman a rinka ci a hankali a hankali. A farkon musulunci annabi ya haramta barin naman layya sama da kwanaki uku, amma daga bisani an halasta ana iya taskacewa din a rinka ci a hankali a hankali, sai dai babu wato tunanin cewa dole sai an taskace har zuwa lokacin menene ake cewa Ashura ko Tasu'a, a babu wannan. In ya kai in ma ya shekara oho, amma dai ba wai wani ibada ne da ake son ya kai wani lokaci ba. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Sannan babu laifi a yalwata wa iyali a wannan rana, a sanya wa kowa farin ciki. Ba a son wato a ga wani yana cikin yanayi na damuwa. Rana ne da Allah madaukakin sarki ya kawo mana mu musulmai rana na farin ciki, da haka aka ce magabata tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin bushasha tare da al'umma. To hakan ake so. Daga cikin dalilin da yasa ma ake ainihin wato a sassautawa al'umma wannan rana, aka ce su mata har kiɗa da ɗan raye-raye an halasta musu a ranar. Jama'a an gane wannan da kyau ko, da haka ana son dai a ɗan sarara ko, a ranar a gane cewa lallai ana murnan ne murna ƙwarai da gaske. Kamar yadda muka ce ana son a yawaita yi wa juna addu'o'i, ana taqabbal Allahu minna wa minkum. Idan mutum bai samu ya yi yanka a ranar sallah ba, yana iya yi kashe gari, shi ne ranar 11 ga wata, wanda nan muke kira da ranar yawon sallah, shi ma yana iya yin layyar shi a ranar. In bai samu a ranar ba, shekaran kashe gari yana iya yankawa, shi ne ranar hawan daushe mu a nan. To mu a nan ranakun sallah mu ya ƙare ko, amma a shari'ance har rana ta 13 ga watan Zulhijja ana iya yin yanka. Lokacin yankan na ƙarewa ne daga faduwar rana na ainihin wato ranar 13 ga watan Zulhijja. Jama'a an gane wannan da kyau ko, akwai wasu garuruka wanda su kuma sukan yin biki har na mako guda. In dai ya wuce wannan yini na uku bayan ranar sallah, to lokacin layya ya ƙare, sai in Allah ya ƙara raya ka wata shekaran in kana da hali. Jama'a an gane wannan da kyau ko, wani lokaci ya fi falala mutum ya yanka, shi ne lokaci mafi falala shi ne ranar sallah, domin ranar na daga cikin lissafin kwanaki 10 wal fajr wa layalin 10, da haka gwargwado yadda layyanka ke jinkiri, gwargwado yadda falalanka ke sauka. Jama'a an gane wannan da kyau ko, shi ko wanda yake a aikin hajji idan bai samu halin yi ba, to zai yi azumi uku a can, in ya dawo garinsu sai ya zo ya yi guda 7, ma'ana a madadin wannan yankan da bai samu ya yi ba. Kuma azumin guda uku yana iya yin sa a cikin ayyamu tashrik, in fact su ne ma ranar da ake son yi, ranar 11, 12, 13, duk da wanda bai samu kanshi a wannan halin ba, to an hana mishi yin azumi a waɗannan ranaku, domin annabi ya kira su da ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi, ranaku ne na ci da sha da ambatan Allah. Ambatan Allah da ake yi yana ƙarewa ne a wannan rana ta 13 bayan sallar la'asar. Wannan ambatan Allah kuma ana iya yin shi a kowane lokaci, ana gida ne, ana kan hanya, ana tafiya, an shiga kasuwa, an zo sallar farilla, an ida bayan sallah, kowane lokaci ana son a rinka yin waɗannan kabarbari. Allah madaukakin sarki ya datar da mu kuma ya karɓa mana. Ɗan uwa masu albarka, waɗannan su ne abinda na so in takaita mana insha Allah. Na'am, akramakallah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yani maganar malam azumin da shari'a ta shar'anta na ayyamul biyu da ake yi ranar 13, 14, 15 to a wannan watan na Zulhijja ba a yin 13 tunda kaga 13 shine karshen ayyamut tashrik so ba a yi yana daga cikin ranaku da shari'a ta yi hani shi yasa duk wani azumi da aka shar'anta na mustahabbi ko na sunna in ya gilma cikin ranakun da shari'a kuma ta yi hani ba za a yi ba kamar misali waɗannan kwanaki 10 da aka ce an so mutum ya yawaita azumi kaga ranar 10 ranar sallah ne kuma ba yin azumi ranar sallah da aka diyar da kake da kwadayin san yin azumin lada ba za ka yi ranar sallah ba ina fata an gane to babu insha Allah na'am na'am gaskiya ne akwai hanyoyin fita na'am ya tabbata Nabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta shan ruwa a tsaye da haka duk wanda zai sha ruwa ko wani abin sha to ladabin wannan shine ya sha a zaune to amma wannan malamai suka ce karahatu tanzihin ne musamman saboda an samu wasu yanayi da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ga ya sha a tsaye da haka idan wani dalili ya rutsa da kai sai ya zan babu daman zama ko kuma zama a wannan lokacin na iya dan sa maka wani dan haraji to in ka sha a tsaye babu laifi amma abinda aka fi so shine ka sha a zaune shi yasa aka samu Ali dan Abi Talib kamar da Imam Abu Dawud ya ruwaito wata rana an samu ya sha ruwa a tsaye yace sai ya ga kamar wasu suna mai kallon haya haka kuma sai yace manzon Allah ma yayi ina fata gane da haka irin wannan da ake son a sha mutane na kan hanya ana tururuwa ba za ka ce kai je ka share waje ka zauna ba saboda cunkoso a lokacin sai ka sha a tsaye din ka wuce babu laifi insha Allah sallallahu ala wa alam na ko a gidanka ba ma a nan kasan ba ko a cikin gidanka in wani yanayi ya rutsa wato dalili ya sa ka sha ruwa a tsaye babu laifi amma in ba wannan uzurin to ka zauna ka sha a zaune shine abin da yake Allahu ala wa alam dan uwa masu albarka anan za mu saurara insha Allah muna yi wa kowa fatan alkhairi kuma muna addu'a Allah ya karba mana ibadunmu Allah madaukakin sarki ya kara mana rayuwa masu albarka ya kai mu wannan rana ta bikin sallah lami lafiya ya bamu abinda ainihi wato za mu yi shagulgulan bikin sallah kuma ya albarkace mu ya kara mana aminci a wannan kasa tamu ya bamu ainihi wato shugabanni na gari waɗanda suke miyagu a cikin shugabanninmu Allah madaukakin sarki ya gyara mana halayensu idan ba masu gyaruwa ba ne shedanu ne su karan kansu Allah ya mana maganinsu ta yadda yake ganin ya fi dacewa kuma da zai fi ya zame mana alkhairi a rayuwarmu da lahiranmu mu ne wa kowa fatan alkhairi da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi